بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر.
أعوذ بالله
الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غوديا تا تبتا ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta Lahadi a yau muna hudu ga wata na Safar, wata na biyu kenan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 12 watan tara miladiya na 2021. Insha Allah ta'ala a cikin wannan takeitaccen zama zan so in fadakar da kaina, in fadakar da ƴan uwana musulmi akan gaba wadda tana ɗaya daga cikin gaban da take ciwa al'umma tuwo a ƙwariya, kamar yadda Malam Bahaushe ke cewa, sannan kuma matsala ce wadda ana iya cewa ta zama ruwan dare ga duniya, bi ma'ana ammat bihal balwa. Wani abu ne wanda yake kusan ana ta jajen shi, ana fama da shi a ko'ina, wanda wannan matsala ita ce abin da ya shahi ƙarancin tarbiyya da ake samu da rashin ya sanin ya kamata da rashin sanin abin da ya cancanta a yi ta ɓangaren da ya shahi matasa, wanda waɗannan matasa kuma sun biyo wani zango na rayuwa wanda ya kamata a ce an ba su wani kimtsi na musamman wanda shine zai taimaka musu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala su san abin da ya cancanta ya dace a ɓangaren da ya shahi rayuwarsu su aikata, ɓangaren da ya shahi Ubangijin subhanahu wa ta'ala kuma su zamanto masu ƙoƙari wajen bauta wa Allah. ‘Yan uwa musulmi, wannan gaba ce mai mahimmanci wanda maudu'in zaman zai zamanto yaya za mu tarbiyyantar da ‘ya’yanmu, bi ma'ana wasu irin hanyoyi ya kamata ka bi mu bi gaba ɗaya don mu ga cewa mun baiwa ‘yanmu tarbiyyan da ta cancanta a basu, lasiyama tarbiyyar take da alaƙa kai tsaye da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da kuma bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi. Lalle a dukkan lokuta so da yawa zaka ji ma'abuta karantarwa, ana karantar da al'umma bangare da ya shahi iya su yi kokari su sabke haƙƙin da Allah ya dora akan su na biyayya ga mahaifansu, wanda kuma alhamdulillah a cikin wannan zama da ake na ranar Lahadi an tattaunawa mai tsawo akan abin da ya shafi haƙƙin da uwaye suke da akan yaransu. To yanzu kuma sai ɓangaren ɗaya wanda shine haƙƙin da su kuma ɗiya suke da akan uwayensu, bi ma'ana a lokacin da ka aihi yaro to ka sani cewa yaron nan iya da haƙƙi akan ka kai mahaifin shi, iya da haƙƙi akan ki ke mahaifiyar shi, wanda wannan haƙƙi kuma idan uwaye ba su kula da shi ba, ba su tashi su kai abin da ya kamata ba, lalle tabbas babu shakka akan cewa Ubangiji subhanahu wata'ala zai tsaida su a saman diddigen su gobe kiyama ya tambaye su na baka diya wane da wane da wacce da wane da wacce da wacce yaya ka gudanar da tarbiyyar su a daidai lokacin da wannan matsalar da take ake fama da ita ta gurbacewar tarbiyya matsala ce wadda asalinta ana iya cewa ta samu tushe daga abin da yaran suka konkwada a matsayin tarbiyyar da suka samu a cikin gidajensu idan zaman to sun samu ta nagartacciyar tarbiyya an yi duk abin da ya kamata kuma an yi ta'addu'a to da izinin Allah al'umma za ta samu sassabci a cikin rayuwa za ta ga alheri yaran za su tashi a matsayin sun san me suke a cikin rayuwa sun san me suke a addinance amma idan zaman to haka kawai aka kyale su karazibe tarbiyyar su tana hannun titin gidansu tarbiyyar su tana hannun wannan ekran din da yake cikin gidansu telin da suke kallo daga cikin tashoshin da suke kallo anan ne suke tsotsan tarbiyya ba daga uwarsu ba daga ubansu ba shi uba in sahiya tayi yaje ka musu abin da za su dafa ita kuma idan aka ka abin da za ta dafa su kuma su ci gaba da yin abin da suka ga cewa shine daidai a gare su karshe sai kaga cewa yaro ko yarinya ta gagara ko ya gagara a dalilin munasabar ne a dalilin munasaban rishin yin abin da ya kamata da aka samu daga bangaren uwaye Allah mai girma da buwa ya shiryar da mu ɗan uwa musulmi uwaye lalle ku sani cewa uwa ɗiyan ku suna da haƙƙi akan ku kuma wajibi ne akan ku tilas ne ka tsaya ka kula da su ka ba su tarbiyya abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske a dalilin haka Luqmanul Hakim wanda Allah subhanahu wata'ala ba mu labari a cikin surar da aka ba sama suna suratul Luqman tun daga aya ta 13 wannan bawan Allah ya fara nasiha ga dan shi a inda Allah subhanahu wata'ala yake ambata mana wannan labari saboda ya zamanto mana a matsayin abun dukan darasi da abun dukan izina wanda kuma idan muna so mu bayar da tarbiyya mu ma nan ya kamata mu zo mu ga meye abinda Luqman ya tarbiyantar da dan shi akai ya tarbiyantar da shi akan abubuwa daban-daban to daga cikin ababen da ya tarbiyantar da su shine zamu dauko za ya tarbiyantar da dan shi zamu dauko su kalma bayan kalma yani bayani bayan bayani akan abinda shi Luqman ya ambata ga dan shi Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul Luqman wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah ya bunayya la tushrik billah Inna shirka la zulmun azim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li waliwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tudihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك إن الله لا يحب كل مختال فخور يتيق بدأت يمشي واقصد في مشيك واغضض من صوتك inna ankara al-aswati la sautul hamir. Tun daga aya ta 12 har zuwa aya ta 19, Ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labarin cewa Luqman an bashi hikima. Sannan a cikin wasiyoyin da Luqman yake yi ga dan shi, abu na harko yake cewa ya bunayya la tushrik billah, ya kai dan dana kar kai shirka ga Allah subhanahu wataala. Me yasa? Yace inna shirka la zulmun azim, saboda ita shirka zalunci ce mai girma, babu wani zalunci a ban kasa da ya wuce mutun ya rika shirka ga Allah subhanahu wataala. Dan haka uwaye wajibi ne ku karantar da diyanku sanin girman dayanta Allah subhanahu wataala a cikin bauta, sannan da hatsarin da yake cikin sanyawa Allah subhanahu wataala kishiya zuwa shirka ga Allah subhanahu wataala a cikin ibada. Da haka ya ja hankali shi akan kai hankali da shirka a cikin bautawa Allah subhanahu wataala. Abin da yake cewa shirka shine sanyawa Allah kishiya a cikin ayyukan da Allah kadai ake roƙa, sai ka roƙi wani, ka roƙi wani mutumin da ya mutu ko wani mutumin da baya nan, kaga wannan sai a ce a wajen kira, a wajen addu'a kai shirka ga Allah subhanahu wataala. Saboda ka roƙi wani daga cikin bayi abinda babu wanda ya isa ya yi shi in ba Allah subhanahu wataala ba, to wannan kiran da yayi ko kuma kiran da kai, sai a ce wannan kira ne wanda sanya wa Allah subhanahu wataala kishi yana cikin ibada. Muzalla sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya zo da shi, kuma hadisi ne hasan sahih, muzalla yake ce addu'a huwa al-ibada, addu'a ita ce bautan Allah subhanahu wataala. Allah mai girma da buwaya ya ambaci cewa dukkan wanda zai kira ya kira shi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Daka duk wanda zai kira ya kira Allah, to duka waɗannan ababe mutun ya rika kwatantawa diyan shi kalmar la ilaha illa Allah, ya zamanto tana maimaituwa a saman halshen diyanka. Kada ya zamanto zage-zage ne da maganganu na batsa, wannan kawai shine abin da suka kiyaye. Ya salam, wallahi ɗan uwa, matsaloli da ake ciki na rayuwa da wasu abubuwa, wannan fa akan ma Allah yana laddafa mana ne, mana Allah yana tausaya mana, amma ababen da muke yi ba su da kyau. Gidaje nawa kai da kanka da kake sauraron nan a yanzu ka sani, wanda gidajen nan kawai sai yanda hali ya bada. Babu magana tarbiyya min al-alif ila al-ya, babu hiranta. Bal hasali, wanda ake ga zai bada tarbiyyar a cikin gidan huwa aidan bi hajatin massa ila tarbiyya, lalle shi ma yana da tsananin buƙatuwa zuwa ga shi ma a tarbiyantar da shi. Macen da zaka ga ta huto saman titi tana zage-zage, tana ashariya, tana kufce-kufce, tana zagin kowa, babu adana wani kumya dan kadan babu tare da ita. Ka ga namiji shi ma kawai in ya kada ya tafi shikenan, ya bar wannan matan da yaran nan a cikin gida bai san me ake shifkawa ba. Gidajen mutane nawa ya zamanto daba na mata, gidanka na aure inda zaka tarbiyantar da diyanka waye zama daba kuma da sunan namiji, ina mazakuntar ka take, ina kasancewar ka namijin yake? Su zo su taru banda maganganu na banza da tsegumi da gulma da fadan abubuwan da Allah subhanahu wataala baya so, ba su da aiki in ba wannan ba. To dan Allah kai imajinin tarbiyyar diyanka, kuma a lokacin da aka zo aka hada mata ƴan duniya a gidanka, gidanka ya zama shine cibiya ta kyankyashe duk wani shegantaka saboda ya huto. Kaga diyanka za su hada tarbiyyar waɗannan matan gaba ɗaya, sai su huto da wani salo daban kuma. A diyanka kai kokari ka nitsar da su, ya zamanto lokutan su gaba ɗaya a tsare, abin da ya shahi karatu ne karanta alqur'ani karance karance na rayuwa wane ne da sauransu haka ya kamata wannan shine wajibi ka gari an yana mushi gargadin cewa kada ya shirka ga Allah saboda wannan shirka ga Allah idan yaro ya taso da ita ya girma da ita to tabbas sai ya tsoho da ita man shabba ala shay'in shabba alaihi man shabba ala shay'in shabba alaihi duk mutumin da ya taso ya kurce shi akan wani abu in bai hankali ba akan wannan abun zai tsoha in ba wani taimako na Ubangiji subhanahu wataala ba daga tun suna yara a karantar da su me ake ce dayan dayan ta Allah babu zancen biye-biyen gidajen bokaye ko gidajen ɗan tsubbu wanda wasu lokuta ana samun uwayen da su suke jan hankalin ɗiyansu akan cewa su zamanto masu aikata irin waɗannan ayyuka to kaga wannan hatsari ne mai girma ya zamanto wata uwar zaka ga ita za ta tisa ɗiyarta gaba ta mata aure kuna makamancin wani sai ce to sai kin tashi kin tsaya fa amshi wannan a wajen bokawa ne na amso shi amshi wannan a wajen wane ne na amso shi ya salam kina rushe kanki da kanki kuma kina rushe ɗiyanki kuma ana samun waɗannan matan da har zaka ji ana musu kirarin cewa ai wacce irin bibiyan malumanta subhanallah kwanan ki ya kare ba wani alheri tare da ke wallahi har ake miki take ce kai su wacce wa yake iya tabbin bokaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shaidun duniya sune shaidun lahira wallahi ai hankali a lokacin da kike yi yake za ta yi tsammanin cewa kayan kirki ne sannan idan ta tashi akan haka ita ma aka kai ta gidan auren abinda za ta yi kenan to wannan kuma shirka ce ga Allah subhanahu wataala shi kuma ba abin da yake watsa gida jumlatan wa tafsila gida ya watse ya wargaje ya yi ɗaya ɗaya sama da gidan da ake shirka ga Allah subhanahu wataala wallahi watse yake gida ne ba albarka a cikin shi da aka ka karantar da ɗiyanka maza da mata akan ɗayanta Allah subhanahu wataala da nisantar abin da ake cewa shirka ga Allah subhanahu wataala anan da Allah yake cewa inna shirka la zulmun azim wannan aya mazala sallallahu alaihi wasallama yayi wani bayani akan ta lokacin da Allah ya safkar da fadar shi cewa allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun Allah safkar da ayar cewa waɗanda suka yi imani ba su garwaye imanin su ba da zalunci waɗannan mutanen suna da al'amnu nutsuwa wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu wannan aya ta daga hankalin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosai suka ce ya ma'aikin Allah wane ne a cikin mu baya zalimtan kanshi ayyuna la yuzlimu nafsuhu ya rasulullah waye baya zalimtan kanshi ya ma'aikin Allah a cikin mu masal mazalla yake ce musu la laysa kadhalika laysa al'amru kama tazunnun yace innama huwa shirk abinda ake nihi da zalunci anan ana nihin ai shirka duk wanda ya imani bai yi shirka ga Allah ba wannan mutum ba iya da nutsuwa kuma shine shiriyye inji Allah subhanahu wataala sai manzo Allah yake ce musu ala tasma'u shin ba ku ji ba qawla luqman libnihi maganar luqman game da dan shi ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim to wannan ita ce wasiya ta harku da luqman yayi ga dan shi wanda kuma shine duk mutumin da zai bada tarbiya wajibin da yake saman kanmu mu tsaya mu karantar da ɗiyan mu sosai su san abin da yake cewa ɗayan ta Allah subhanahu wataala amma daga lokacin da ya zamanto wannan hanya ta biye-biye da shirkace-shirkace da wane ne to wallahi wannan shine zaizayewan gida da lalacewan shi da balbalcewan shi Ubangiji subhanahu wataala ya kiyaye gaba ta biyu da Luqman yayi wasiya ga yake nasiha ga dan shi ka ajje danka ka in ajje dana ke ma ki ajje ɗiyanki ki musu nasiha ka rika jan hankalin su kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza haka ake tarbiya a hada kowane bangare daga cikin bangarorin abin da zai zamanto makami ne na yin tarbiya a lallashi ne gargadi ne jan hankali ne kama yaro moral a karan kai shi gano cewa kazan nan kai lalle ba daidai ba daidai bane ba a in ta kama dan yi bulala ta kama ayi wane ne duka wannan babu lahi haka ake har hadawa ayi tarbiya Luqman yake fada wa dan shi cewa aya ta gaba Allah yake cewa sainal insana biwalidayhi Allah ce mun yi wasici ga dan Adam game da mahaifan shi akan ya kyautata zuwa gare su hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin mahaifiyarka ta doki cikin ka rauni bayan rauni wa fisaluhu fi amayn sannan kuma da abin da ya shahi dokar cikin kai da gama shayar da kai a cikin shekaru guda biyu waɗannan abubuwa duka da aka maka anishkur li kai godiya ga Allah sai Allah ya ce wali walidayka sannan kuma ka kyautata zuwa ga mahaifanka ilayyal masir makoma fa tana gare ni idan ba kai godiya a gare ni ba ka dayanta ni a cikin ibada kai godiya ka aikata ayyuka na ibada idan ba kai haka ba za ka hadu da Allah saboda Allah ya ce ilayyal masir zuwa gare ni makoma take idan ba kai biyayya ga mahaifanka ba kai da a gare su nan ma kuma ilayyal masir Allah ya ce makoma tana gare ni ka duba yanda Allah mai girma da buwaya ya hada tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu godiya a gare shi sannan kuma da haƙƙin uwaye kenan danka ka rika kutumta mushi cewa uwayenka suna da haƙƙi akan ka suna da girma suna da mutunci suna da daukaka ta musamman a idan ka sama da kowa a cikin rayuwar nan in banda abin da ya shahi addini annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama uwayenka suna da muhimmanci kwarai da gaske kenan wannan shi ma ka kwatanta wa diyanka irin abin da ya kamata su yi akan haƙƙin mahaifansu su rika kyautatawa kar su mance da mahaifansu mutun nawa zaka ga a yau ya yanke alaka bat ba shi ba mahaifanshi ko ta kusa ko ta nesa ɗan uwa abin yana da alaka kuma ya samu asali da irin tarbiyyar da suka bashi illa Allahumma wasu abubuwa da suke faruwa a matsayin jarrabawa kaga an yi duk abin da ya kamata na tarbiyyar kuma yaro ya tashi ya bigi gaban kanshi ya zamanto dan shi matar shi ɗan uwan matar shi wannan su ne kawai ya sani amma mamman shi baban shi kannin shi kannin baban shi yayin baban shi kannin mahaifiyar shi yayin ta wane ne wannan ko aka ba sa cikin tsarin shi ba sa cikin rayuwar shi kwata-kwata to wannan matsala kuma ita ma ana samun ta wanda ya kamata uwaye a kula da wannan bangare na abin da ya shahi koyawa yara zumunci daga cikin koya musu zumuncin nan koya musu sanin girmama waɗanda suke manya ne sama da su a lokacin za ka ga yaro ya tashi yana jin maganar mutane amma yanzu halin da ake ciki akwai mutumin da duk ga manyan shi nan ga yayin shi ga yayin baban shi ga wane ne amma a rika cewa ai ba mai mishi magana saurara yari ne kowa baya jin maganar kowa to wannan yana da alaka da irin abin da ya tsotsa a matsayin tarbiya tun daga farko al'amari da haka uwaye wajibi ne a dage a darme tsotso sosai a bada himma yara a karantar da su su san haƙƙin da kuke da akan su yaro in ya san irin haƙƙin da kuke da akan shi to lalle tabbas zai yi kokarin sarke wannan haƙƙin yanda ya kamata kamar da Luqman ya sa dan shi gaba ya hadi mishi matsayin da uwaye suke da a wajen shi abu na uku yake cewa wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa idan mahaifanka suka kai halin da suka nema akan cewa ka saba wa Allah subhanahu wata'ala ka aikata wani abin da yake shirka ne bayani na hari kenan to shi kuma haƙƙin Allah yana sama da haƙƙin kowa a wannan lokacin ba za ka musu da'a ba fala tudihuma ba za ka yi da'a a gare su ba me yasa saboda haƙƙin da suka nema a kariya haƙƙin Allah ne shi kuma Allah sama yake da su to koda sun ki Allah kuma ba an ce kai watsi da mahaifanka ba Allah yake cewa wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kai zamantakewa da mahaifanka a cikin rayuwa tare da kyautatawa duka irin waɗannan bayanai idan mahaifiya ma dan shi za a wanne lahiya cewa Allah shi yake da girman haƙƙi a kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tukun idan ya so kuma a zo a fara magana na abin da shahi uwaye amma Allah da manzo su ne a farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa duk wanda bai so shi ba son da ya kera son da yake mahaifin shi to wannan mutum imanin shi bai cika ba kamar da ma Umar bayani akan haka nan daka wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kai ka kyautata zuwa gare su ta bangaren tunani ta bangaren hidima ta bangaren bada abin da yake cikin aljihunka da abubuwan suke maka mantan wannan amma idan ka ce maka a mahaifinka yace wa da ka fasa sallah to kaga wannan ai ba haƙe shi bane ba sallah kai ba kai ka sa kanka ba wa sa ka Allah ya saka haƙin Allah kuma yana sama da haƙin shi mahaifinka anan shine bayanin da Allah yake na fala tu'ihuma karkai da a gare su amma a cikin zamantakiya kuma ku zama da su tare da kyautatawa to wannan shi ma iya da muhimmanci kwarai da gaske yaro ya zamanto ya fahimci abubuwa saboda la ta'ata li makhluqin aw la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah hadisin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu da'a da biyayya ga kowa a cikin sabawa Allah subhanahu wataala sai manzo Allah ya ci gaba da cewa innama ta'atu fil ma'ruf ku fasani cewa kadai ana da'a ne ana biyayya ne a cikin abin da yake kyautatawa ce kyautatawa kuma shine abin da ya daidai da Qur'ani da hadisi abin da ya saba musu duk yanda kuka fahimci kyautatawa ne wallahi ba kyautatawa bane ba wasiyar Luqman ta hudu ga dan shi yace ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin ka fasani cewa ita abin da ya shahi wannan shirkan nan ga Allah subhanahu wataala ko kuma al khati'atu kuskure ko laihi ko saban Allah duk yanda ya kai zuwa ga boyuwa ya zamanto kaman habba kaman wata kwaya ce a saman wani falami kuma haka ya zamanto fatakun fi sakhratin ya zamanto aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah ko a dutse ne ko a sama ne ko a ƙasa ne Allah mai girma da buwaya sai ya zo da ita a gobe kiyama ba inda za ta boye wannan abin da ka aikata tabbas sai ka same shi a gaban Allah wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada za su samu abin da suka aikata a halarce a gaban Allah subhanahu wataala ubangiji baya zalunci al-allama al-hafiz ibn kathir Allah ya rahama gare shi yake cewa ai innal mazlamata ai abin da ya shahi zalunci awil khati'a ko abin da ya shahi laihi sabu law kanat mithqala habata khardalin ahdaraha Allah ta'ala yawm al-qiyamah ko da ta zamanto kaman kwayar kobayya ce to Allah sai ya halarto da ita gobe kiyama an zo an zibi a gaban ka a lokacin da za a yi awu a cikin ma'auni sannan kuma amma kowa sakamako in khairan fa khair wa in sharran fa shar idan alheri ne ka gani idan sabani shi ne ka gani wannan ma ka hodi wa danka ka ja hankalin shi akan ya kiyaye zalunci kar a bashi wata responsibility na jama'a wata amana wata mas'uliyya ya zamanto yana babakere yana handama yana zama da gurhana a cikin dukiyar mutane ka karantar da shi ka ci abin da yake naka ne haƙinka kar ka taba na wani ya zamanto tun yana dan ƙararrame kake tattalin shi akan haka kake tarbiyantar da shi wallahi da izinin Allah za a kai labari da shi to amma duka waɗannan bayanan ba kama yaro ba kawai haka ka bar shi ya tashi kai dai aikin ka kawai ka bashin kafa ya ci ana haka an karantar da shi karatun duniya bai san Allah ba bai san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai a dauko wani yauni na al'umma sai a bashi sai ya karye inda ba gaba eh yana ga wannan ai ba ma wani abu bane ba bai ma kamata a riga magana ba akai ko ana tattaunawa akai to wannan ita ce wasiya ta hudu ga Luqman yayi ga dan shi cewa lalle ya kiyaye dukkan wani aiki wanda yake aikin sabo ne kenan insha Allah ta'ala a sati mai zawa sai mu tashi gaba ta biyar wanda wasici ne zai mishi akan abin da ya shahi sallah za mu ji muhimmancin ta a cikin gida da irin albarkan da ake samu a idan zamanto gida ana kulawa da sallah ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu shirye da zuriyar mu Allah gafarta mana ya gafarta wa mahaifan mu ubangiji subhanahu wataala ya zauna da mu lahiya wannan damuna Allah subhanahu wataala ya sanya ta zamanto mai albarka ce yanda abubuwan suka taso haka Allah sa su isa lahiya ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da mu karantarwar da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله